darasi da kuma lokacin da kake cikin harka ta karatu da kuma abin da ya kamata ka dogara da shi da kuma irin abin da yake da alaka da abokai kenan duka wannan zai magana akan shi shi ma yana da nau'i guda 13 na farko abin da ya shafi karatu ko rike wannan babi ne wanda yake mai muhimmanci sosai yake cewa awwalan an yabtadi awwalan bi kitabillahi al-aziz fa yutqinahu hifzan dole ne in zaka yi karatu na shari'a to ka fara da alqur'ani ne girma saboda shi ne abu wanda yake mafi muhimmanci akan komai ka fara da alqur'ani ne girma na farko ka haddace shi hadda wanda take mai kyau sannan wa yastahi da ala itqani tafsiri wa sa'il qulubi bayan kai harda wanda take mai kyau to kuma sai kai kokari ka koyi abin da ya shafi tafsiri sanin ma'anoni na alqur'ani wanda yake da girma kenan wannan ita ce hanya wanda take mai kyau na farko harda alqur'ani kin kai kokari ka samu malami wanda yake ya iya karatun alqur'ani ko makaranta wanda take ana karata alqur'ani mai kyau kenan ka je ka koya wannan kasancewa babu yanda za a yi ka koyi karatun alqur'ani da kanka kowa ne ne yace sai ka tabbata zai shiga cikin kurakurai da yawa akwai abinda bai karantuwa kace zaka koya ma kanka ba zaka iya ba dole ne sai ka je wajen wani ya koya ma to alqur'ani yana bukatar haka balma koda ka koye shi kana bukatar wani lokaci ka zamana da wanda yake abokinka ka karanta mishi dan ya gyara maka wasu kurakurai alqur'ani yana sa haka kene shi ne warko abin da ya kamata dalibi ya mai da himma akan shi bayan ka koye shi malam ke cewa to kuma kai kokari ka san ma'anoni na alqur'ani mai girma shine tafsirin shi ba a ce ba sai ka dauki irin manyan tafsir na harko daga cikin hanyoyi wanda suke masu kyau na tafsiri shine ka san ma'anonin ayat kamar mi wannan ayat take nihi a jumlace kuma ka kula da alfaz gariba kenan wal alfaz wanda ayat ta kusa kenan wannan shine kamar hanya ta tafsiri wanda take mai kyau da farko ba dole bane sai ka je ka dauki irin manyan tafsir wanda ke da kai ikhtilafat sabani na malamai akan tafsiri ko kuma akwai misali magana akan akan ikhtilaf na larabci ko kuma balaga ko abin da kamar da haka da farko kenan ka nemi tafsir wanda suke masu sauki a yau kuma ga sanin sun wadatu kenan zaka samu ma irin wannan masahi kanana akwai wanda aka yi sharhin kalimat wanda suke gariba ko kuma ka nemi irin kananan littattafai wanda suka fara da kansu kenan kana da nemi shawarar malamai akan haka musamman ya kasance tafsiri ne wanda yake na magabata wanda aka yarda da shi dole ne ka nemi shawarar malamai bisa kan tafsiri wanda suke na magabata kamar irin misali irin wannan ma'alimut tanzil na Imam Bagawi kenan littafi ne wanda yake mai kyau kwarai bisa kan harkar tafsiri kuma malamai sun karbe shi kamar irin a wannan zamani irin littafin wannan As-Sa'idi tafsirul karim ko shi ma littafi ne mai kyau bisa kan harkar tafsiri kuma shi ma da kuma abin da malami zai wannan kinka zai baka shawara irin su tafsirul jalalain shi ma idan ka tsaya a gaban malami ya koya maka shi wanda zai iya hujja maka abubuwan da suke ciki wanda kamar suke akwai sabani na aqida ko kuma wasu riwayat wanda suke inganta ba kenan shi ma duka tafsir ne wanda suke masu kyau kenan ka kula da wannan jani kenan kai kasance kawai rabon ka karatu alqur'ani ne kawai sannan bani ke cewa wasa'ilul ulumi dole ne ka san ulum wanda suke da alaka da tafsiri kenan shine ulumul qur'ani ulumul tafsir kamar misali ka san abin da ya shafi irin annasikh wal mansukh asbabun nuzul kenan duka wannan karka bar su ulumul qur'ani ilimi wanda ake cewa ulumul qur'ani wanda a ciki idan ka san shi zai kara bude maka bisa kan harkar ilimi na tafsiri kenan kakai wasa da shi kitabu innahu aslul ulum wa ummuha wa ahamma saboda shi karatu alqur'ani shine asalin dukkan wani ilimi sannan kuma shine uwa kenan babu wani wanda ya kama da shi sannan kuma shine mafi muhimmanci yake cewa umma ya hafaz fi kulli fannin muktasaran yajma'u fihi bayna tarafayhi min alhadithi wa ulumihi wal usuli wal usulaini wan nahwi wat tasrif bayan ka san qur'ani da kuma fassarar shi to kuma kai kokari a cikin kowanne fanni sai ka dauki matani shine muhtasar kenan matani wanda yake mu'tamad sai ka haddace shi kuma ka san ma'anar shi misali ka dauki matani a cikin aqida wanda yake dan karami misali irin usulul falaqa misali irin ai wannan yake da suna abin da ya shahi ko littafi ne wanda yake karami kamar irin wannan na al-Hanafi wannan littafin da ya dan karami naman cikin shi kenan dai littattafai wanda suke mutu ga suna yin kanana ko misali ka duba irin mukaddima ta risala ta Ibn Abi Zayd al-Qirawani da wanda yake kama da haka kenan sai ka haddace misali cikin hadisi ka duba misali abin da ya shafi arabu misali a cikin ulumul abin da ya shafi usulul fiqh kamar ka duba wanda zindi yanzu irin ilmin al-waraqat da abin da ya kama da cikin kowanne fanni sai ka samu matani wanda yake da kyau wanda yake ya kunshi ya yi magana akan masail wanda suke manya-manya sai ka karanta shi ka haddace shi kuma ka gane ma'anar shi sannan ma da yake cewa ya kasance ka dauki abin da ya shahi wannan abin da ya shahi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka dauke shi ka karanta shi da kyau da kuma abin da ya shahi ulumihi kenan ilmu mustalahul hadis bayan ka san qur'ani da tafsirin shi kenan sai hadisi da ulumin shi kaka yi wasa da su kenan shi ma ka fara misali daga umdatul ahkam ka yi shi arba'un an-nawawi kana iya kai ulumul maram kai haka haka sama kamar yadda wannan malam ma zai yi sannan yake cewa wal usulaini dole ne ka san ilmin usulaini shine ilmin usulul fiqh da ilmin usulul din kenan usulul fiqh saboda mun san cewa babu yanda za a yi ka zama faqih malami wanda yake da ilimi akan fiqh dole sai ya san ilmin usulul fiqh in baka san wannan bade ba to kai ta kwafsawa a cikin abin da ya shafi sanin ahkam da kuma istinbat da ijtihad kenan wajibi ne malami ya san shi da kuma ilmin usulul din kenan abin da ya shafi aqida sannan da abin da ya shafi annahu wa tasrif wanda ilmin lugha ne saboda kana karanta abu da larabci kenan wajibi ne kasance kana da masaniya bisa kan abin da ya shafi larabci nahwu da sarf da abin da ya kama da haka sai kita wala ya shagul bi dalika kullihi an dirasat alquran wa ta'awudihi wa mulazamat wirdin minhu kull yawm aw ayyam aw jum'atin kama taqaddam ji irin fannin da ka kama kana karantawa to wannan kai shagaltar da kai akan qur'ani shi qur'ani tun daga farkon rayuwarka ne har mutuwarka kullun kana bibiye shi kullun kana da wurdi na alqur'ani kullun kana da wurdi na sanin ma'anonin shi ko da a ce ka sabke alqur'ani wajen tafsiri to baka wadatuwa kullum da kara karanta tafasir daban-daban saboda ka kara zakulo ma'anonin shi dan haka kenan ka kula da kyau kenan ka gazance shi ya kasance kana da wani wurdi ko na kullum ko na sa'i bal ma na sa'i yayi yawa kenan ne ya kasance kana da wurdi na alqur'ani yake cewa wani ya hadar min nisyanihi ba'da hifzi fa kad warada fihi ahadithu tazjuru anhu kenan ka ji tsoron ka guji mance abinda ka haddace na alqur'ani kenan saboda wannan hasara ce wanda take ba karama ba da yawa daga cikin malamai ko kuma yana yi akan hadis wanda sun yi tsorata suwa akan haka bayan kai wannan kenan ka san alqur'ani ka san ma'anar shi ka dauki hadisi da ilimin shi malai yake cewa wa yashtaghilu bi sharhi tilka almahfuzat ala almashayikh kenan sannan yanzu misali ka dauki matani kaza ka haddace shi to sai ka nemi sharhin wannan matanin sai ka je kuma wajen wani malami sai koya maka wannan kenan ita ce martaba ta gaba kenan ka dauki sharhi na wannan da farko kenan har da ce shi zaka yi da kuma sanin kawai ma'ana sama-sama kenan amma na gaba sai ka nemi wani sharhi na wannan littafi sai ka je wajen wani malami ka zauna shi ma ya koya maka yake cewa wani ya hadar min al-ihtimali fi zalika ala al-kutubi al-ihtimali ay ibtida kenan ka guji dogara kan littattafai da farko ka ce kai zaka koya ma kanka kaka yi haka bal ya kan fi kulli fanni man huwa ahsan ta'liman lahu kadi mu malami wanda ya iya wannan fanni ka je ya koya maka shi wa aksar da haqiqan wanda sosai kenan ya iya wannan littafi ya iya kenan ya kware akan shi sannan yake cewa amma ka kula shine وذلك بعد مراعاه الصفات المتقدمه من الدين والصلاه والشفقه وغيرها دوله كلن اcikin ilimin da zaka koya a wajen wani malami ka kula da abin da ya gabata na sifofin da ya kamata wani malami ya cika su haka ce yanzu misali wannan ilimi ne na doga sai ka je ka koye shi wajen malami wanda yake dan bid'a to iya sa maka guba wanda baka sani ba duk da yake ba ilimi bane wanda yake da alaka da ulumu shar'iyya mubasharatan to amma kaka ce wannan bai iya tasiri akai na hatta a cikin wannan ilimin zai iya sa maka guba wanda take mai yawa kenan da haka ka kula kenan kullun kamar yanda malai baka kaida ka nemi malami wanda yake na warko wanda yake ya cancanta na biyu kuma ya kasance yana da halayya masu kyau abin da ya shafi aqida da kyawawan halayya kenan ka kula da wannan asali abu na biyu yake cewa an yi hazar fitidai amrin da shiga da fitilaf bain al-ulama aw bain an-nas mutlaqan kenan ka goshi tun kana dalibi wanda yake karami karin da karanta littattafai na sabanin malamai kenan wannan bai daga cikin hanya mai kyau ta neman ilimi da horko kenan kai kokari ka karanta kamar yadda aka gaya maka na horko har da kawai ake so kai har da ce kamar abubuwa wanda suke kulliya hukunce wanda suke manya amma in tun daga farko ka fara karanta irin wannan khilafat wannan yace kaza sai da karshe kai sai ka huta baka da komi ka shatta da zihinin ka ka jagwalwala kanka ba sai ka samu komi ba a karshe kenan kada ka sa kanka cikin wannan rukani da in kana dalibin ilimi a marhala wadda take da farko amma anan karshe yake cewa amma idan ta haƙaƙa ahliyatuhu wa ta'akkadat ma'rifatuhu fa aula an la yad'afannan min al-ulum shar'iyyati illa nazarati amma an ka san kanka cewa ka kai wani matsayi wanda zaka iya karanta irin wannan littattafa kina bayan ka har da ce mutun da shuruhin su ka samu ilimi wanda ya dace to ba dai kan ga karanta wannan littattafai kina wanda suke magana akan ihtilaf saboda wannan lokaci ka kai wannan matsayi sai abu na uku yake cewa an yi sahiha ma ya qara'uhu qabla hifzihi tasihan mutaqallin wannan ka kula da shi sosai shine cewa duk lokacin da ka zo karatu kafin ka har da ce wannan abin da aka koya maka to abu na farko shine ka karanta shi da kyau ka tsaya ka gyara abin da kake karantawa misali karatu alqur'ani ko kai malami in zaka koya ma malibai dalibai to da farko abin da zaka musu su koyi karatun da kyau kafin su har da ce shi saboda matsalolin da ake samu in ya kasance ka koyi wannan abin da bata to zaka gani yana da wahala mutun ya bar wannan bata shi yasa ake cewa ka maida hankali wajen da farko ya kasance ka gyara da kyau wajen karatu kenan kai karatu mai kyau sannan bayan haka sai ka har da ce shi yake cewa in ma ala shehi aw ala ghayri mimman yuhibbu kenan shi yasa taka zo wajen malami ya karantar da kai ko kuma wani wanda zai taimaka maka kuma ya hafazu ba da zalika ibzan muhkama kenan bayan haka sai ka harbace shi dan haka malai ke cewa wala yahfazu shay'an qabla tasih kada ka sake ka harbace wani abu ya kasance hadisi ne ko kuma wani shi'ir ne ko ma menene kafin ya kasance ka kyautata wannan karatun wannan littafi kenan ka kula da wannan abu ne wanda yake da kyau na hudu yake cewa an yi bankira ismaili bi sama'il hadisi dalilin ilimi ya kamata abin da ya shafi sauraron hadisi ko kuma neman ilimi na hadisi to ka kasance ka neme shi tun da wuri a cikin rayuwarka kenan kada ka yi wasa akan haka musamman abin da ya shafi hadisi ka maida hankali sosai wajen haka yace wala yu'minu bil ishtigali bihi wa bi ulumi kada ka yi wasa da neman ilimin hadisi da ulumin shi muka ce ulumin shi shine musalahul hadisi wanda wannan zai baka dama akan sanin wannan hadisi ne sahih wannan hasan ne wannan da'if da abin da ya kamata da haka sannan yake cewa wa nazar fi isnadi kuma da duba zuwa ga isnadin hadisi wannan ga wanda yake kololuwa wajen karatu ulumul hadisi cewa wannan isnadin mutanen da suka rawaito wannan hadisin tikadi ne ko kuma abin da ya kama da haka sannan warijali da mazajin shi wa ma'anihi da abin da ya shafi ma'anonin shi wannan hadisi wa ahkami da hukuncen hukuncen shi wa fawaidihi da irin fa'idodin da za a iya huddawa cikin wannan hadisi sannan wa lughatihi wa tawarihi kenan duka da abin da ya kama da haka nan ma da sai baka shawara in zaka yi karatun hadisi to ga wanda ya kamata ka fara komawa zuwa gare shi littattafan wanda ya kamata ka fara shi ne ke cewa ya akani awwalan bi sahihai al-bukhari wa muslim kenan daraja ta farko shine ka kula da wannan littattafai guda biyu shine sahih muslim a sahih al-bukhari da kuma sahih muslim saboda su ne mafi inganci a cikin littattafan hadisi kenan shi yasa zaka fara da su na yi magana da su ne kenan ga dalibul ilmi ko kuma nan din da yana maka magana akan ka kai wata daraja duwancin ka har ya ce su mutun kenan yanzu sai ka komo a manya-manya littattafai na hadisi kenan su ne wannan bukhari da muslim saboda ingancin su an kariya su yace summa baqiyatul kutubul a'la sai sauran littattafan hadisi wanda suke manya-manya mashhurai kamar irin yake cewa wal usul al mu'tamida fi hadha ash-sha' da abu da shahi da tattawai wanda suke ai wanda suke an dogara da su wanda suke manya-manya a bisa kan wannan sha'ani sai baka misali ka mutta malik bayan sahihai kenan irin muwatta imam malik kenan shi ma ka kula da shi saboda kahin wannan hadisai da tattawai na hadisai da ya kasance a wani lokaci kina shine littafi mafi karbuwa a wajen mutane wanda kuma har yau yana daga cikin manya-manyan littattafai wanda suka karbu akan ilimin hadisi yace wa sunan abi dawud wa nasai wa ibn majah wa jami' at-tirmidhi wannan sune kutubus sita da ake faɗi wanda kuma sune littattafai na farko wanda idan kana karatun hadisi su ya kamata ka maida hankali akan su kenan bukhari da muslim abu dawud sai tirmidhi ibn majah da wanne na karshe an-nasai kenan wannan sune a martaba ta farko bayan haka kenan shine malai yake ce maka yake ce maka wa musnad ash-shafi'i da kuma musnad na imamu shafi'i shi ma littafi ne na hadisi sai dai malai suka ce shi ya kawo wannan musnad ash-shafi'i saboda shi malamin ba shafi'i ne saboda shi ba shafi'i sai yake cewa wala yanbaghi an yaktasira ala aqall min dhalik kenan bai kamata ba kai kada kai kasa da haka kenan wannan littafin ya kamata a ce ka san su yace wa ni'mal mu'inu lil faqih kitabu sunan al kabir sai ga maka yace madalla da malami wanda ya riko da wannan littafi shine al sunan al kabir na imam al bayhaqi kenan shi ma littafi ne na hadisi kenan yana daga cikin manyan littattafai yace sannan wa min dalika al masani akwai littattafan da suke masani musnad kenan kamar irin musnad na imam ahmad wanda babban littafi ne kowa san shi da musnad na abdu bin kumayt da irin na bazzar al bazzar kenan dukan su kamar ya hankali a kan su kenan wannan abin da ya fadi a kalli shi ya ga maka kamar manya-manyan littattafai wajen guda goma na hadisi wanda a cikin su wasu malamai suna ce al kutubut tis'a kenan wannan ka kula da su a martaba ta farko wajen koyan hadisi kada kai wasa da su sannan bayan haka sai ta yi wa ya akani bi ma'rifati sahihil hadith wa hasanihi wa da'ifihi wa musnadihi wa mursalihi wa sa'ir anwa'ihi kenan kai kasance sai masaniyan ka bisa kan hadisi ne kadai to kuma dole ka maida hankali bisa kan ulumul hadis kamar yadda bayani ya gabata akan wanda sai baka dama kasancewa wannan hadisi ne ingantacce sai kai aiki da shi wannan hadisi ne da'if sai kai watsi da shi kenan ba zaka yi aiki da shi ba ko kuma wannan hadisi ne maudu'i kenan duka ta yanda zaka kiyaye ba zaka yi aiki da su ba a ƙarshe na shi wannan nukuta bayan ka san karatun hadisi to kuma ma da yake cewa wala yakana bi mujarrad as-sama ka gani muhaddithi hadha az-zaman kaka ta kai da akan kawai kai har da ce hadisi ne kawai kake kawai kana da hadisi dubu misali akan ka amma baka kula ba da abin da ya shafi bali a tani bi diraye ashadda min intina'i bi riwaya dole ne bayan ka haddace hadisi to kuma ka kula da abin da yake ciki na fiqh ka kula da ma'anar hadisi abin da yake ciki na fiqh kina wannan ma jani ne wanda yake bi diraya kina ashadda min intina'i bi riwaya kina kamar yanda ka maida hankali akan abin da ya shafi isnadi ruwaya ko kuma bijiraya abin da yake cikin hadisin kenan shi ma dole ne ka maida hankali akan shi yake cewa qala shafi man nazara fil hadisi qawiyat hujjat duk wanda ke ne maida kai ne maida hankali bisa kan hadisi to hujja shi zai yi ƙarfi kenan yana yana magana akan ilmin kiraya kenan ka maida hankali bisa kan shi abu na biyar idza sharaha mahfuzat bi al mutasarrat wa dabata ma fiha min al ishkalat wal fawaid min al انتقل الى بحث المبسوطات مع المطالعه الدائمه bayan mutun ya haddace wannan mutunkin ka haddace su hadda wanda take mai kyau ka kiyaye su to dole ne ka koma zuwa ga abin da ya shafi karanta manya-manyan littattafai wanda suke sharhi wanda yake mai tsawo kenan dukkan yana maka magana akan matakai ya wanda ya kamata ka bude ilimi kina bayan ka karanta mahfuzat ka hardace su kai tabbin masailin su to sai ka koma masa ka abin da ya shafi sharhi wanda yake mabsud wanda yake mai tsawo kina shi ma ka maida hankali akan shi anan a karshe yayi magana akan baccin mutum ka karanta irin wannan littattafai manya-manya da khilafat da wani to anan ka kai wani matsayi wanda in kana da iko to kakan iya kai rubutu kai ma ka watsa dan ka fa'idantar da abin da Allah madaukakin sarki ya baka na ilimi sai dai mu sani cewa shi rubutu abu ne wanda yake amalaka ce kama abu ne wanda Allah madaukakin sarki yake ba bawa akwai diya wanda suka yi ilimi amma ba su iya su yi rubutu ba kuma ka sani kamar shi rubutu kamar kana bayyana kanka ne lokacin da kai rubutu kana nuna abin da Allah madaukakin sarki ya baka na ilimi kenan ta kan yi a cikin wannan rubutun in dai ka san ka cancanta to zaka amfanar da mutane da yawa amma idan ya kasance ka rubuta abin da ba shi ba to kamar ka fadda kanka ne dan haka kenan ka kula cikin abin da zaka rubuta kuma kada ka yi rubutu sai in ka san cewa ka cancanta akan yin wannan rubutu kinan ba laifi bane ka rubuta mana yake cewa asalis an yi zama halakata shaykh fi tadris wal iqra bal wa jami'a majalisi idha amkan ko da a ce ka kai wani matsayi malamin ya yaye ka a cikin wannan makarantar to kanka ce shikenan ni na rabu da wannan makarantar ka ringa kokari kana dawowa wannan makarantar ana karatu da kai kana amana da abin da ake koyi kanka bar wannan makarantar kin ji irin karatuntukan da ake ka ringa kokari kana zauwa saboda fa inna la yajidu illa khayran wa tahsilan wa adaban wa tafdilan wannan abin zai kara maka kina alkhairi da yawa kuma da karin ilimi da kuma ladabi da kuma farala wanda take yi yau da yawa kenan kaka kasance dan an yaye ka a cikin makaranta ka rubu da wannan makarantar babu kai babu ziyarar wannan makaranta kenan ka ringa kokari duk lokacin da ka zo akwai wata fa'ida wanda zaka samu sannan wanda ya kasance yana zauwa darasi a cikin makaranta misali irin karatu na zauri da ake yi wanda ya kawo litafin shi a koya ne wanda ya kawo litafin shi a koya ne to shine malai ba ka shawara yake cewa kai kokari kadda wala ya kasu fil halqati ala sama'i darsi faqat idza amkanahu kazo wanda yana karatun nahwu kai kana karatun hadisi to kawai kai kokari ka rinka sauraron wannan darasin na nahwu da ake kafin ka zo amma idan ba zai bata maka zai shaddada maka cikin ka in kaga zanka iya kenan kanka ta kaita akan karatun da kake kai kadai wannan yana wani karatu misali na shi'ir wannan yana karatu na tajwidi an ka iya duka ka rinka saurara kafin a zo kanka sai kasance ka hada sama da ilimi guda kinan kanta kaka takaita akan darasin da ake maka shi kai wannan ke nuna daga cikin wayo mai kyau wanda zaka yi lokacin da kake zuwa halaka na bakwai idza hadar majlis ash-shaykh sallama ala al-hadirin bi sawtin yusma jami'a wa khassa shaykh bi ziyarati tahiyyati wa ikram mali yake cewa idan ka zo majalisi na karatu kenan kai sallama ga dukkan wanda suke gurin sannan kana yake kege malam da sallama da wishi shi kare wannan kenan duka kamar yana daga cikin kamar ya girmama shi yana daga cikin girmama shi duk da yake wasu suna ganin in ka zo irin wannan halakati na darasi suna ganin kai sallama wanda babu da shi a ciki wanda zaka ko in kai sallama kowa sai ya juya ya kalle ka amma kana kai sallama wanda na kusa zai saki su maida maka ba tare da ka shagalar da shi malamin da kuma dalibai wanda suke sauraron ka sannan na takwas malaki ta hanyar ta'addab ma a halin majalisi shay dole ne ka kiyaye alhurma ta wanda suke zaune a cikin wannan majalisi na malami na malam kenan ka kiyaye alhurmar su ya kasance kana girmama su kana mu'amala da su mu'amala wanda take mai kyau saboda idan ka girmama su kamar ka girmama majalisin wannan malami yake cewa fa innahu adabun ma'ahu wa ikramu li majlisihi wa hum rufaqa da haka kenan ka kula da tun ka kula da wanda kuke tare da su na abokanka ya kasance mu'amalarka da su mu'amala ce wanda take mai kyau babu cutarwa babu cuta kenan ka nuna musu irin abin da ka dauka na ilimi a wajen wannan malami kada ya kasance abin da ka dauka na ilimi sabani abin da kake nunawa ne kuma ga wanda suke mafi makusanta a gare ka su ne abokanka na ilimi sai abu na tara wanda yake da muhimmanci shi ma yake cewa Allah ya istahyi min su'ali ma ashkala alayhi wa tafahumi ma lam yata'allaqu bi talaffuzin wa husni khitabin wa adabin wa su'al bai dacewa ga dalibin ilimi ka ringa jin kunya wajen tambaya kina da abin da baka sani ba to kai kokari ka tambaye malam ka kada ka ji kunya kina kai gaugawa ka tambaya cikin haka kina akwai budewa da kuma samu abin da kake so amma ji abin da baka sani ba kace zaka ji kunya ka kyale to tabbas ka gadan makanka jahilci da yawa kina da haka kada ka ringa jin kunya ta tambaya Umar yana cewa marraka wajhuhu raqqa ilmuhu duk wanda kamar ya kasance kamar yana kamar yake jin kunya itai tambaya to ilimin shi zai kasance mai rauni kenan kada ka shukumiya wajen tambaya a mujahidi yana cewa la ya ta'allamu ilma mustahin wala mustaqbil duk wanda yake mai shukumiya da kuma mai girman kai babu yanda za a yi neman ilimi ya samu ilimi kenan ka nisanci irin wannan kumiya akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha da take cewa rahimallahu nisa al ansa lam yakun al haya'u yamna'uhunna an yatafaqahna fi din Allah ya ji kan mata ansa kumiya ba ta hana su ba su nemi ilimi na addini kenan duk abin da ya taso musu na tambaya sukan zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen sahabban shi tambaya wannan bai hana musu kumiya ba ta hana musu tambaya akwai Ummu Sulaim lokacin da ta zo ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam akan idan mace ta ga maniyi shin ta yi wanka kayin ta wuce sai take cewa inna Allah la yastahi min al-haq hal ala al-mar'ati ghusl idha ihtalamat take cewa ya manzo Allah Allah zai shin kumiya akan abu wanda yake na gaskiya sai ke take cewa shin mace tana idan ta ga tai maholki idan tai maholki shin akwai wanka akan ta sai Annabi yake ce mata idara atima an ta ga mani kenan in ya hudu kunga wannan tambaya ce mai yauni akan mata amma kumiya ba ta hana ta ba ta zo tai kenan kan kumiya ta hana ka tambayar malaminka akan abu wanda yake da ilimi sai abu na goma shine mura'atu nawbati ala yataqaddamu alaiha bighayri ridha man hiya law kenan ka kula da lokacin da ake karatu musamman nan yana muku magana akan irin darasi na halaka tunda sai wani da misali akwai an sani cewa wata halaka wani ke farawa daga shi sai wani ko kuma wanda ya fara zawwa to ka kula da layin ka kula da layin kina idan layin ka yazo to kai kokari ka tsaya a wannan layin naka kai karatun wannan kina kada ka kasance ka ba wani layin ka mun ba malamin ka ba ya yarda da haka kina idan layin ka yazo kai haka kuma ka kai rigai mutane sun riga yi ka idan ka zo karatu ka ci gaban su wannan kenan zai sa ma mutane kyamar ka kuma zai kawo matsala tsakanin ka da mutane abu na 11 malaka ci an yakuna julusuhu baina yadayi shayhi alamatan taqaddama tafsiruhu wa hay'atuhu fi adabihi ma shayhi wannan mun yi magana shi kenan lokacin da zaka zamana a darasi ko kuma a halaka to ka kula da irin zaman da zaka yi muka ce zama wanda yake na ladabi wanda babu kamar abin da ya shahi rashin ladabi a ciki kenan ka kula da kyau akan haka abu na 11 yake cewa idan hadarar nawatu ko istaghana shin kama da kana lokacin da kake karatu ko kuma in layin kai so zaka fara to ka nemi uzurin shi ka nemi uzurin shi kamar misali kenan in ka zo ka ajiye littafin ka sai ce maka bismillah kenan ka san ya ce ka fara yake cewa fa idza adina lahu ista'adha billahi minash shaytanir rajim thumma yusalli billahi ta'ala wa yahmadu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa ala alihi wa sahbihi thumma yad'u li shay wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa li nafsihi wa li sa'iril muslimin yanzu ku gani kamar irin karatu da ake yi misali na halaka in mutum zai fara ya kamata kina malaki ta kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyil karim sai ka ji suna cewa allahumma wafiq li shaykhina wa li walidina wa li jami'il muslimin kenan shine malaki cewa ya kamata ka gabatar da wannan lokacin da zaka fara karatu a gaban malami kenan ka nema ma malamin ka gafara da dukkan musulmi ina haka zaka yi duk lokacin da zaka fara karatu sai abu na karshe malaki to asali ashar an yurghiba baqiyata talabati fi tahsin in ka samu ilimi da yawa ka amfana da shi to kaka takaita akan shi kai kokari ka kwadaitar da abukanka akan cewa su ma su mai da hankali wajen neman ilimin wannan kinan kada ka takaita da wannan amfanin da kai da shi wannan ilimi kinan ka kwadaitar da wanda suke kusa da kai akan muhimmancin wannan ilimi su ma su nema kuma ka taimaka musu akan jin abin da zai kai su wajen samun wannan ilimi wanda yake ingantacce wannan kenan shine magana ta karshe akan su wannan ladabi wanda ya kamata mu kiyaye duk da yake daga karshe ba mu karanta su ba duka amma mun bi su haka ai kamar manhuwa akan wannan ai shi wannan karatu shi kamar abinda nace abubuwa ne wanda ya kamata mu ringa maimaita su lokaci zuwa lokaci saboda dukkan madaliban ilimi kenan ka ringa karanta su kana kwatanta abinda yake cikin su saboda a garce abinda ake so shine ka samu ilimin ingantacce sannan kuma ka samu albarkar shi wanda zai baka dama akan kai aiki da shi wanda Allah madaukakin sarki zai yarda da kai sannan kuma ka samu gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya baka rayuwa a nan duniya wanda take da kyau kina wannan shine karshen wannan darasi abinda na wadi na dai da Allah madaukakin sarki ya ba mu da shi kurakuran da muka yi masu yawa Allah madaukakin sarki ya gafarta mu ya fahimtar da mu ya ba mu ilimi mai amfani da kuma aiki da shi